ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau 22 ga watan Zulqa'da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da 10 ga watan Mai miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Munziri rahimahullah ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul adabi wa ghairihi na littafin muna cikin babi na biyu na wannan kitab babi mai kwadaitarwa dangane da kyakkyawan dabi'u ko da kuma tsoratarwa daga munana to jiya mun tsaya hadisin Abu Huraira hadisin Abu Salabah al-Khushani ko yau da yadda Allah za mu tashi hadisin Rafi ibn Makir haka yake to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitarwa dangane da kyawawan dabi'u da kuma tsoratarwa daga miyagun dabi'u Allah ya kyautata mana da bi'um yace wa an Rafi ibn Makir wa kana mimman shahid al-Hudaybiyata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala husnul khuluqi nama'un wa su'ul khuluqi shu'umun wal birru ziyadatun fil umri وصدقته تدفع ميتة السوء رواه أحمد وأبو داود باختصار وفي إسنادهما راوي لم يسمى وبقية إسناده ثقات فشيء بدأ دكاو حديث ما فقط تروى دعنة دكاو والنبي تقوم صورة تروى دعمونا yace an karɓi wannan hadisin ne daga Rafi'u dan Makir wani wuri a rubuta makis, wani wuri a rubuta mukais, mimun sai a yi mata damma. An karɓi wannan hadisin daga Rafi ibn Makis, daga Rafi ibn Makis. Wane ne Rafi ibn Makis? Sai ya ce wa kana mimman shahidal Hudaybiyata, ya kasance cikin wa'anda halarci Hudaybiya. Menene Hudaybiya? Wato Hudaybiya sunan wuri ne nan bayan garin Makka lokacin. Yana daga abinda ya raba hurumin Makka da kuma inda ba hurumi ba. To shekara ta shida bayan hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta sai ya yi mafarki cewa da shi da sahabbansa sun tai Makka sun yi umra. Dama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ce mafarki annabawa wahayi ne. To shi ne da Annabi ya faɗa musu ka ce to manzo Allah ya sai mu shirya mu tafi. Sai an ka shirya an ka kama hanya zuwa Makka. Lokacin nan kuma ana tsanana ga yaƙi da mutanen Makka. An yi yaƙuƙuka masu yawa, sun kashe an kashe musu. To da Annabi ya zo nan bayan garin Makka wurin da ake kira Hudaybiya, asalin Hudaybiya rijiya ce. To sai ya ce mu tsaya mu yada zango nan, saboda kada mu shiga garin su taso mana su ɗauka yaƙi mun kasu. Mu yada zango nan sai a samu wani wanda zai zuwa ya gaya ma mutanen Makka ba yaƙi mun kazo, mun zo dai saboda ibadar umra. To abinda ya faru kenan, sun ka yada zango nan Hudaybiya. To da sun ka yada zango wa zai tafi? Sai manzo Allah ya ce Sayyidina Umar ɗan Khattab ya tafi. Sai ce manzo Allah ka san irin kiyaye da a tsakanina da mutanen Makka, kuma yanzu kusan a ce dangina sun ƙarmi aniyar ƙarewa, ba ni da wasu dangi masu yawa Makka. Don haka abin da ka ba da shawara ga ɗan dangi na wanda an da dangi da yawa cikin garin Makka, ko saboda danginsa dole su raga mishi. Annabi ya ce wane ne? Sai ya ce Uthman ɗan Affan. Manzo Allah ya ce gaskiya ne. To Uthman shirya ka tafi ka faɗa musu ga mu nan mun zo, amma ba yaƙi mun ka zo ba umra mun ka zo. Sayyidina Uthman ya tashi ya tafi Makka, ya bi gida-gida. Duk wani babba wanda ake saurarin maganar Sayyidina Uthman ya bi, ƙarshe sun ka buga hannu ga ƙasa, sun ka ce ba su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga musu gari ba. To ƙarshe dai Sayyidina Uthman ya gurgurun ƙoƙarinsa, sun ka kiya. Hatta kai ga dada sun ka kama turu wakilai a zo a tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To har abin ya zama sulhu, shi ake kira sulhun Hudaybiya. Wannan ya faru ne shekara ta shida bayan hijira, muna tare. To kafin a yi sulhun, ganin irin yadda Sayyidina Uthman ya daɗe ya tafi Makka ya daɗe bai dawo ba, sai shedan ya watsa wasu wasi cikin mutane cewa mutanen Makka fa sun kashe, mutanen Makka sun kashe Sayyidina Uthman. To shi ne sai hankalin mutane na tashi ƙarshe, domin manzon Allah ya natsar da su. Shi Annabi ya san ba a kashe Uthman ba yana nan, amma domin ya natsar da su sai ya ce musu to a zo a yi mai mubaya'a, in dai duk da yake ibadar umra sun kula, amma in sun kashe Uthman to ba gudu babu ja da baya ta bakin wani ɗan siyasa. Yace takara babu gudu babu ja da baya. To manzon Allah ya ce in dai sun kashe Uthman to lalle babu gudu babu ja da baya sai mun yake su. To shi ne sai musulmi sun ka zo sun kai mu manzon Allah mubaya'a ƙarƙashin wata itaciya ta magarya. Ita ce Allah ya ba da labarin mubaya'a cikin suratul Fatih, ba mun yi tafsirin suratul Fatih ba. Yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Haƙiƙa Allah ya yadda da mu'min nan. Suwa ne ne Allah ya kira mu'min ne a nan? Wa'inda sun kai mubaya'a da manzo Allah, suwa ne ne sun kai mubaya'a da manzo Allah? Sahabbai, wajen sahabi mutum 1400. Allah ya ce duk ya yadda da su. Idh yubay'unaka tahta ash-shajara, lokacin da suke mubaya'a da kai ƙarƙashin itaciyar nan. Shi yasa ake kiranta bai'atul ridwan, mubai'a wadda aka samu yardar Allah, duk wanda ya halarci mubai'a na in bancin mutum guda, to duk Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su. Muna tare, to ƙarshe dai shiga garin bai yi ba a yi umra, ƙarshe sai abu ya zama sulhu. Su turo wannan wakili ya koma musu da jawabi a turo wannan daɗa, har dai daga ƙarshe sun ka turo wani nan da ake kira Suhail ibn Amr. To da tsinka ne manzon Allah ya ce wa ne ne wancan, an ka ce Suhail ibn Amr ne, ya ce insha Allah da Allah zai sauƙa al'amarin. To ƙarshe ya zo an kai sulhu, duk da yake ga zahirin sulhun da an kai akwai ƙwaruwa bayyananniya wadda an kawa annabi, amma dai annabi saboda zaman lafiya ya ce babu komi a basu da Allah. To shi ne wannan ƙwaruwa ita ce ta zan sababi ya samu nasara gare su. Muna tare, to wannan mubaya'ar ita ce ake kira abin ga sulhu, wannan sulhu da an kai shi ake kira sulhun Hudaybiya. To sai ya ce an karɓi wannan hadisin ne daga Rafi ibn Makitin, wa kana mimman shahidul Hudaybiya, ya kasance cikin waɗanda na halarci sulhun Hudaybiya, kenan yana cikin waɗanda Allah ya ba certificate cewa Allah ya yarda da su. Muna tare, radiyallahu anhu. To menene hikimar mai wannan ta'arifi cewa wa kana mimman shahidul Hudaybiya, ya nuna shi wannan sahabin sahabi ne amma ba mashuhuri ba, kamar in an kawo sunan wani sai a ce wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kaga ya nuna ba mashuhuri ba ne. Yanzu in ka kawo sunan sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko Abu Huraira, akwai bukatar sai ka ce wa kana min ashabin nabi, kaga saboda shahara su ta bayyana. To shi wannan sahabin sahabi ne amma bai cikin mashahurai, don haka dole sai an yi introducing ne. Sai ya ce wa kana mimman shahidul Hudaybiya, shi wannan Rafi ibn Makir ya zan cikin wannan halarci Hudaybiya radiyallahu anhu, yadda Allah tabbata gare shi. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce husnul khuluqi namaqun, kyawawan ɗabi'u ƙaruwa ne, namaqun da ma'anar ziyada, az-ziyada, kyakkyawan ɗabi'u ƙaruwa ne, ƙaruwa ga me? Ƙaruwa ga alkhairi, ƙaruwa ga albarka, ƙaruwa ga duk wani abu da ya wanda abu mai kyawu. Muna tare, sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce husnul khuluqi, kyakkyawan ɗabi'u nama'un ƙaruwa ne ga albarka masu su koko ga alkhairi, wasu ulkhulki kamar yadda kuma miyagun ɗabi'u su kuma shu'umun su ko rashin albarka ne, shine shu'umci kishi albarka. Yadda kyawawan ɗabi'u suke ƙaruwa ga albarka, to haka kuma miyagun ɗabi'u suke shu'umci ma'ana rashin albarka. Wal birru ayyuka na ɗa'a ziyadatun fil umr, su kuma ƙaruwa ne ga rayuwa. In mutum yana ayyuka na ɗa'a ga Ubangiji, za a ƙara mai rayuwa. Ƙarin rayuwa ya fi kashi biyu, ko dai a ƙara maka shekaru ko kwanaki bisa ga waɗanda an ka rubuto ma, ana ƙari ko ba a ƙari? Ana ƙari. Ko a ƙara maka bisa ga abin da an ka rubuto ma, ko kuma a'a, waɗannan da an ka rubuto ba na asali a sa musu albarka. Muna tare, to duk wannan yana daga cikin ƙari na rayuwa. Shi ne sai hadisi ya ce wal birru ayyuka na ɗa'a ziyadatun fil umr, su kuma ƙari ne ga albarkar rayuwa. Was sadaqatu, ita kuma sadaka, ka ɗebi wani abu cikin aljihunka, kuɗi ko abinci ko sutura ko duk dai abin da ka san yana da bukata, ka bashi sadaka fi sabilillahi. Ita kuma sadaka ta dafa'u mitatassu, tana tunkuɗe mummunar mutuwa, mugunyan mutuwa. Allah ya tsare mu daga mugunyar mutuwa, cin kayawa da kai yayi mugunyan mutuwa. To daga cikin abin da ke kariya ga mutum yayi mugunyan mutuwa sadaka, duk mai sadaka ba zai mugunyan mutuwa ba. Muna tare, yace rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin cikin littafinsa Al-Musnad, wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud cikin sunan tinsa bi ikhtisari sun zo da shi a takaice sun zo da shi in short wa fi isnadihi ma sai dai cikin isnadin su waɗannan malaman da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud rawin lam yusamma akwai wani marwaci wanda ba ambata ba kaga ya nuna akwai majhuli kenan cikin isnadin ko wa baqiyatu isnadihi taqatu amma in bancin wannan majhuli to sauran rijalul isnadi wayannan duka min tatuni kun ji wannan ko to duk da yake dai ai ya riga yayi disqualify din hadisin tunda yace cike isnadin su malamat da isnadin da Imam Ahmad ya kawo da isnadin da Imam Abu Dawud ya kawo duka akwai wani marwayi wanda ba a ambata ba kenan akwai majhuli kaga illa ta farko ta ji sun kira sannan illa ta biyu kuma cike isnadin banjin majhulin da a ciki akwai wani da ake kira Usman ibn Zufar ad-Dimashqi Usman ibn Zufar ad-Dimashqi shi ma majhuli ne muna tare kaga an samu majhule guda nawa kenan an samu majahil guda biyu cike isnadin to akan su an kace wannan hadisi ya ce ne da hi Allah ya kara ma annabi sallallahu alaihi amma da ya inganta kun ga yana nuna muna falalar kyawawan dabi'u me falalar da wannan hadisin ya nuna kyawawan dabi'u yace manzon Allah ya ce husnul khuluqi da ma'u kyawawan dabi'u karuwa ne ga albarkan mutum ko karuwa ne ga alkhairin mutum muna tare sai hadisi na gaba yace warwaya an Jabir radiyallahu anhu kana rabu da shi can bari a gyara ila ya rasulullah mashum qala su'ul khuluqi rawahu tabraniyyu fil awsat to shi ma wannan hadisin sai ya buɗa shi da ruwaya don ya nuna ma yana da illa yace an ruwaito wannan hadisin ne daga Jabir da Abdullah ya ta'allar tabbata gare su ala shi Jabir ya ce ila an ce ya rasulullah ya manzo Allah mashu menene shu'umci shu'umci menene shu'umci da Hausa ya dawo don abi to yayi amma da abin da yafi shu'umci shine rashin albarka don kaga ai kishiyar nama'un albarka kaga rashin kishiyar da rashin albarka wanda rashin kunya ai bangare ne na rashin albarka to yace Jabir yace an tambaye manzon Allah an kace ya rasulullah mashu menene shu'umci kalmar shu'umci ai ta koma bahaushiya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace su'ul khuluqi me ya gun dabi'u su da shu'umci menene abubuwa na rashin albarka ya rasulullah sai yace me ya gun dabi'u kaga duk abin da ya shigo cikin bugun dabi'a to rashin albarka ne Allah ya tsare mu daga rashin albarka sai yace rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sama ujamul awsat to imam al-bundri ya yi ishara game da wannan hadisi yace ruwaya haka yake wannan hadisi ne da ifi cike isnadin sa akwai wani nan da ake kira Fadl ibn Isa Ar-Raqashi Fadalu dan Isa Ar-Raqashi wannan Fadalu da ifi ne ga malaman hadisi to akan sa an kace wannan shi ma da ifi duk abin da ya rige mana zuwa karshen babin ga duk da ifi to Allah ya kara ma annabi sirra da aminci yace warawahu fiha aidan min hadisi Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق ورواه فيها ايضا يا ساكي روايتو شي تشكي ني وروايتو تشكوم تشكين مي كاجا امام الطبراني ما شي روايتو بدازو تشكين لتافن سا موجم الاوسط تو شي ني ورواه حافظ ان الامير النسي يقوم كاجا امام الطبراني دون شي ني اقراو مذكورين Imam Tabrani ya ruwaito wannan hadisin fihi cikin littafin dazu Mujamul Awsat aidan min hadisi Aisha daga hadisin Aisha radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta. Qalat Aisha ta ce zaza hadisin wane ne? hadisin Jabir ne, to ya sake ruwaito wa shi Imam Tabrani cikin littafin sa Mujmal Awsat, amma wannan daga hadisin Aisha, yadda Allah ya tabbata gari ta Aisha ta ce Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gari shi ya ce ash-shu'umu abinda ash-shu'umci su'ul khuluqi ne a gurin dabi'a. Shi'umci da Hausa shine rashin albarka. Abinda an rashin albarka shine mai agun dabi'u. Muna tare to Allah ya tsare mu daga rashin albarka. Shi ma wannan hadisi da ifi ne. Shi ko menene illar sa? Yana da illoli guda biyu. Na farko shi tabi'in da yace ya karbo daga Aisha ana kira nai da Damratu ibn Habib. Damra ibn Habib shi ne tabi'in da ya karbo daga Aisha. Shi yace ya karbo daga Aisha. To abin da ya tabbata shine Damra bai riskiya Aisha ba. Tsakanin mutuwar su akwai shekara kusan 73. Don haka bai riskiya Aisha ba, kaga akwai inkita'i tsakanin shi tabi'in da Aisha. Muna tare. Sannan illa ta biyu cikin isnada akwai wani da ake kira Abubakar ibn Abi Maryam. Abubakar ɗan Abu Maryam shi kuma da'ifi ne gun malam hadis. Da'ifi ne. To akan waɗannan illolin guda biyu anka ce wannan riwaya ta biyu da Imam Tabrani ya kawo daga hadisin Aisha shi ma da'ifi. Allah ya ƙara ma annabi sirran. Sai na gaba ya ce warwai an Aisha ta radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ma min shay'in illa lahu tawbatun illa sahiba su'il khuluq fa innahu la yatubu min dhanbin illa ada fi sharrin minhu subhanallahi rawahu tabrani fi sagir wal asbahani. Yace warwai an Aisha sai ya bude shi da siga ta tamridi don yayi ba isharar cewa jinsi yana da illa kuma illa ba wanda ba ta gyaruwa. Yace an ruwaito wannan hadisin daga nana Aisha radiyallahu anha yadda Allah ya tabbata gare ta annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kale ita kuma Aisha ta karbo daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi. Annabi ya ce ma min shay'in ba wani abu illa lahu tawbatun face yana da tuba. Duk zunubin da ka sa ana yi duniya to yana da tuba, in ka tuba ana Allah na karɓar tubarka. Illa sahiba su'il khuluqi in bancin ma'abucin miyagun ɗabi'u. Shi ga mai miyagun ɗabi'u ko ya tuba, tuba ce da walakin. Fa innahu shi ga mai miyagun ɗabi'u la yatubu min dhanbin ba zai taɓa tuba daga zunubi ba illa ada fi sharrin minhu face ya koma cikin wani zunubi wanda ya fi sharri daga wanda ya tuba gare shi. Subhanallahi. Ka gani ba ce an kawai in ya tuba a karɓar tubarsa ba, a in ya tuba wa man taba fa innahu yatubu ila Allahi mataba, duk wanda ya tuba Allah na karɓar tubarsa. Amma wanda ya saba da miyagun ɗabi'u to abinda ya sa tubarsa ba ta da wata fa'ida, ko da ya tuba daga wani zunubi gobe kana gani nai ya aikata wani wanda ya wancan sharri. Yace rawahu Tabrani fi sagir, Imam Tabrani ya ruwaito cikin littafin sa Mujmal Sagir wal Azbahani da Imam al Azbahani shi ko cikin wannan littafi nashi At-Targhib wa At-Tarhib ma dalla. To wannan hadisi hadisi ne maudu'i. Me ma'anar hadisin hadisi maudu'i? Hadisin ƙarya, maƙaryaci ya ƙirƙiro shi. Akwai wani nan da ake kira Amr ibn Jami'in huwa rajulun kazzabun, amru dan jami makareci ne kuma ƙarya ga abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ma ƙarya ga maganganun duniya ba. To akan haka an ka ce wannan hadisi ne maudu'i. Allah ya tsare mu daga hadisi maudu'i. Wa fi riwayatin lil Azbahani an rajulun min ahli aljazira lam yusammihi an maimunan maharana qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma min dhanbin a'zamu inda Allah azza wa jalla min su'il khuluq wa dhalika anna sahibahu la yakhruju min dhanbin illa waqa'a fi dhanbin wa hadha mursal. Yace wa fi riwayatin lil Azbahani cikin wata riwaya dai ta hadisin da ya gabata wanda riwaya Imam Al-Albani ya fitar da cikin littafin sa Targhib wa Tarhib an rajulun min ahli al-jazira wanda yake shi Al-Albani ya karbo daga wani mutum cikin mutanen al-jazira kaga lam yusanni wanda bai ambaci mutumin ba kaga wani iri kenan majhuli madalla amma maimunan da maharana shi kuma wannan majhulin tabi'i shi ya karbo daga sahabi maimun dan mahara maimunun da maharar sahabi ne yadda Allah tabbata gare shi kala shi wannan sahabin maimun yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace ma min zambin babu wani zunubi a adamu inda Allah azza wa jalla mafi girma wurin Allah mai girma da buwaya min su'il khuluq kamar mai abun da biyu ba zunubin da yafi mai abun da biyu mudi Allah ya tsare mu daga mai abun da kamar mai tambaya dan mi sai hadisi ya ci gaba yace wa zalika wannan ku anna sahibahu cewa shi mai mai abun da biyu la ya kharju min dhanbi bai taba fita daga wani zunubi illa wa kafi dhanbin faci ya auka cikin wani yana ƙarya ƙarya ba cikin ba tana cikin mai abun zunubai ba to sai an kai mai nasiha ya kamata kai tsoron Allah kamar ƙarya yace to Allah na tuba daga ƙarya gobe kana iskan mai yana hasada ma'ana da duk wanda ya saba da mai abun da biyu to sai da shirya ta Allah Allah ka raba mana mai abun da biyu shine yace wa zalika anna sahibahu la yakhruju min dhanbi illa wa kafi dhanbi wanda ya saba da ma'abuci miyagun dabi'u ba zai taɓa fita daga wani zulubi ba ce ya auka cikin wani wa hadha mursal sai imamul munziri ya ce wannan hadisi hadisi ne mursal to me ma'anar mursal ya nuna maimunan da maharani ke nan ba sahabi ba ne tabi'i ne muna tare kaga sai ya soke hadisin da irsali amma wannan ai karamar suka ce akwai abin da ya fi irsali girma an ce wannan hadisi hadisin ƙarya ne shi ma irin na ɗazu ne wani makaryaci ya ƙirƙiro shi wani da ake kira Marwan ibn Salim al-Jazari Marwan ɗan Salim al-Jazari wannan makeri ne me yake ƙerawa ba sarka da ƴan kunne ba a hadisan manzon Allah yake ƙerawa dan haka makeri ne na ƙwarai to wannan kuma yana da ƙirƙirin da yake Allah ya tsare mu daga da kira makera don haka a kai ne an ka ce wannan hadisi hadisi ne maudu'i Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai hadisin mu na karshe cikin wannan babi mai fadaitarwa dan gade da kyawa wanda biyu yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yadu yaqulu allahumma inni a'udhu bika min ash-shiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi rawahu abu dauda wannan sai hadisin mu na karshe cikin wannan babu an karbo shi daga abu huraira yanda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yadu cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana addu'a ya qulu yana cewa cikin addu'ar yana cewa allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsaron ka min ash-shiqaqi daga sabawa ash-shiqaq sabani Allah ka Allah ina neman tsaron ka daga sabani saba ma me saba ma gaskiya ga abu ka san gaskiya ne amma shaytan ya saka kai ta lalace ya ka saba mai da gangan Allah ina neman tsaron ka daga saba ma gaskiya kamar yadda Allah ke cewa farko suratul sad yace sad wal qur'ani dhikr sai yace balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq alladina kafaru wadanda na kafirta fi izzatin suna cikin izza me izza takabburi suna cikin girman kai wa shiqaqin da kuma saba ma gaskiya duk abinda suka yi sun dusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne qur'ani gaskiya ne addinin musulunci gaskiya amma da gangan suke saba to ya Allah ina neman tsaron ka min shiqaqi daga saba ma gaskiya kada in mutum ya saba ma gaskiya in ma da gangan yayi ai sai ya zama kafir ko Allah ya tsare mu wannan nifaqi kuma ina neman tsaron ka daga munafunci ya Allah malamai sun kace munafunci ya kasu kashe biyu babu na kwarai akwai nifaqul i'tiqadi sannan akwai nifaqul amali nifaqul i'tiqadi munafinci da i'tiqadi irin munafincin su Abu Jahal irin munafincin su dan Ubayy Abdullah ibn Ubayy ibn Salul ka bayyana sabanin abinda ka kudurce cikin zuciyarka na i'tiqadi kagani yaya Allah ke cewa game da munafikai yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un munafikai sun ka hadu da mu'minai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai amanna ai mun ibna tare da ku ai mun imani wa idza khalaw amma in sun ka ofinta ila shayatinihim zuwa ga shedannun zuwa ne ne shayatinun nan mai agun malaman yahudu kaga duk inda mugun malami yake to shedani Allah ya kira shi in sun ka wofin da zuwa ga mai agun malaman su alu sai su ce inna ma akum muna tare da ku to ai dazu mun gane ku tare da musu yin sai inna ma nanu mustazun ai mu masu izgili ne kawai gare su ai izgili ɗaya muka musu amma ba mu yadda da abin to kaga irin wannan munafunci na aqida shine nifaqul i'tiqadi shi wanda a dauke da shi wannan kafiri ne muna tare magana kalamun wahid kafiri ne munafunci na i'tiqadi sai muna annifaqul amali munafunci na aiki munafunci na aiki menene munafunci na aiki ga ayyuka nan me ya ku cikin musulunci wadanda manzon Allah yace ayyuka ne na munafunci misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa salafun man kunna fihi kana munafiqan khalisan koko arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min annabi hatta yada'aha abu dabi'u guda hudu annabi ya ce duk wanda son kasance gare ya kasance munafiki tataccin munafiki tatacce ba ba kudin ranki ranki ba tataccin munafiki dabi'u hudu duk wanda ya hade su ya zanta tataccin munafiki wa man kana fihi khaslatun min duk wanda dabi'a guda daga cikin hudun nan suka kasance gare kana fihi khaslatun min nafaki dabi'a ta munafinci ta kasance gare hatta ya da asiya batta to dami 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 yace na farko dabi'a ta farko in yayi magana ya kariya kaga kariya dabi'a ce ta munafiki muna tare in yayi alƙawari ya saba saba alƙawari dabi'a ce ta munafikai na uku in an bashi amana ya ci amana wa idza tumina khana in an ka amince mai ya ci amana cin amana cin amana zama cin amana da an ka baka dabi'a ce ta munafikai sannan ta hudu wa idza khasama fajara in yayi husuma fada ya gamma tsakatin da kai da shi sai ya wuce gona da iri wurin cin mutunci to duk wanda ke haka nan yana da dabi'a ta munafiki sai in ya bai wanda ya gama kammala waɗannan annabi ce ya zama munafiki wani irin munafiki munafiki na aiki nifaqul amali wanda yake shi wannan nau'in munafunci bai fitar da mutum daga addini gaba ɗaya amma kuma duk wata kabaira da kasadi ya fita girma ya fita girman laifi muna tare to duk nau'in munafuncin guda biyu annabi yana neman tsari gare su Allahumma inni a'udhu bika min ash-shiqaqi ya Allah ina neman tsarin ka daga saba ma gaskiya wan nifaqi da kuma ina neman tsarin ka daga munafunci munafunci na i'tiqadi ka kudur ka bayyanar da abinda asaba da abinda ka kudur ta cikin zuciya na imani sannan da kuma ayyuka na munafunci ƙarya saba alƙawari cin amana da wuce gona da iri wurin husuma wa su'il akhlaqi da kuma miyagun dabi'u shi ma irin wannan malamai ke ce ma adaful am alal khas in an ka ce su'ul khuluqi miyagun dabi'u aiki guda ne duk abin da ya saba ma addini kaga ash-shiqaqu saba ma gaskiya tana cikin miyagun dabi'u ko bar ciki tana ciki hakan ga munafunci da na i'tiqadi da na aiki yana cikin miyagun dabi'u ko bai ciki to bayan annabi ya ambace su saboda girman su sai ya zo yayi umumi waɗannan kaga duk abin da bangare ne na miya gudu biyu sai ya zo ya game ya ce wa su'il akhlaq da sauran duk sauran miya gudu biyu duk Allah yana neman ka tsari da gare su yace rawahu Abu Dawud wannan sahihi Imam Abu Dawud da ya rawaito shi da Imam An-Nasa'i. Sai dai wannan hadisin hadisi ne da ifi shi ma. Me illasa cikin isnadin akwai wani nan da ake kira Dubara ibn Abdullah ibn Abi Sulaik. Dubara yake dadon ce Dubara ibn Abdullah ibn Abi Sulaik shi kuma majhuli ne. Cikin isnadin akwai majhuli, to akan haka an ce hadisi ne da ifi. Kaga wannan shine ƙarshen babi mai kwadaitar wannan gane da kyawawan dabi. Allah ya karfi na da aminci ga Allah. Shi kuma Imam Al-Munziri da ya rubuta mana littafi ya kawo mana gaji, sai Allah ya saka mai da aljanna. Eh, mu kuma da muka karanta Allah shi babu iko aiki. Jama'a dangane da waɗannan hadisan da mallam ya kawo cikin wannan babi, mun samu fa'ida ko ba mu samu ba? To me fa'idar da muka samu? Ashe addinin gaba daya ne da musulunci ba abinda ashe illa kyawawan dabi'u. Gaba dayan addini kyawawan dabi'u ne. Don me dalili ce haka? Saboda duk abinda addini ya zo da shi, wanda addini ya yarda da shi, to ya shigo cikin kyawawan dabi'u. Sannan duk abinda addini bai yarda da shi ba, yayi suka game da shi, na magana ne ko na aiki ko na dabi'a ko na sifa, to wanda ya shigo cikin miyagun dabi'u. Don haka babu abinda addinin musulunci ba addini ne wanda yake tsirara ba, a addini ne wanda an ka lullube da ayyuka. Kamar yadda na karanta jiya, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna. Kace musu ya manzo Allah, kace ku te ku yi aiki. Musulunci aiki ne, ba zancin baki bane kawai. Muna tare, ku te ku yi aiki. Duk abinda kun karanta cikin addini na ayi, ku ta hakuri. Wanda an kace ku bari, ku bari. Kaga shi ne ma'anar wa kulli amalu, kace musu ku tafi ku yi aiki. Fa sayarallahu amalakum, da sannan Allah zai ga aikin ku. Wa rasulu, da manzo ne, wal mu'minu, da sauran mu'minai. Kaga shi wannan aya tana nuna mana musulunci ba yaba gangarin baki ba, aiki. To yanzu alamar cewa mun karanta waɗannan hadisan mun yarda da su shi ne a ga canji daga ɗabi'unmu. Muna tare, duk wanda adda wata mugunyar ɗabi'a can da wuri, to Allah ya sa waɗannan hadisan ya zan gyara gare shi. A yi ƙoƙari a gyara, a kyauta ɗabi'u. Musulunci annabi na yi mamaki bai kawo wani hadisi ba, shi ma hadisi ne sahihi ko hasan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Kawai innama adatu hasrin, innama adazani, kawai bu'istu, an aiko ni ne, an aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama don me? Yace li utammima, domin in cika makarim al-akhlaq, kyawawan ɗabi'u. Kaga yanzu ashe abin ma ya wuce shi, me amma ana an aiko ni don in cika? Suwa sun ka fara annabawa, ashe ya nuna duk annabawan da Allah ya aiko su ne da abu guda, da makarimul akhlaq. Muna tare, da bakin annabi Adamu har zuwa ga annabi Isa alaihi salam, duk annabawa da manzanni da kasan Allah ya aiko su ne domin su karanta da al'ummarsu makarimul akhlaq, sannan su tsoratar da su daga sayyi'ul akhlaq. To sai annabi ya ce, ni da na zo da ƙarshe an aiko ni ne kawai don in yi da cikawa. Kamar misali, mutum ne ya gina gida, kamar masallacin nan an gina, sai an ka ba wurin bulo guda ba idan cikawa ba, sai manzon Allah ya zo ya ɗauki bulo ɗin nan ya cika ya shahi, kaga yanzu kenan ɗakin ya kammala. To abinda manzon Allah ya kira, ayyukan da annabawa da manzanni sun kai duka abinda ake kira su makarimul akhlaq. To na zo don in yi da cika su, shi ne ma'ana innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq, an aiko ni ne kawai domin in zo in cika makarimul akhlaq. Don haka a yi ƙoƙari ya ku jama'a, duk wanda ya san yana dusa ga wata ɗabi'a wadda ba ta da kyau, wata saba ma shari'a, to a yi ƙoƙari a tuba. Ba a makara ba, ko mun makara, ba mu makara ba. Don me da an ka ce ba mu makara ba? Saboda ƙofar tuba buɗe take. In kuna tuna karatunmu na Riyadu Salihin, mun yi hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ƙofar tuba buɗe take. Kullum garin Allah ya waye, Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfiɗa hannuwansa saboda waɗanda da yi ba daidai ba cikin dare, sai ya ce ku tuba, sai in karɓi tubanku. haka in dare yayi Allah na shimfida hannuwansa saboda waɗanda nayi ba daidai ba da rana ina masu tuba ku tuba in ka annabi yace Allah ba zai ba ansar tuba ga bayansa ba sai ran da rana ta fito da yamma ta yi gabas ba akwai ranar da rana za ta bullo da yamma ba kaga yau dai ba ta bullo ba kuma na hata kogo ba ta bullo ba da yamma to duk abinda ka san kana yi na laifi in ka tuba gabanin rana ta bullo da yamma ta kai ta yi gabas to Allah na ansar tuba ko kuma gabanin kai mai laifi a jawo rayuwarka ta kawo ga makogaro ya an ka jawo rayuwa ta kaga makogaro to nan ko ka ce ka tuba wannan ka makara muna ta amma duk halin da ka shiga kaddara mutun zina yake sai ya tsufa ko kuma aids ciwon aids ya kamai gashi nan ya bayyana ga jikinsa kowa sai aids gare shi yanzu akwai wata mace komi lalacewa ta kuma ya tada shi to ya shiga cikin wannan hali kaga ya tashi da aiki sai ya ce Allah na tuba Allah na karɓa tuba ta cikin wannan hali ko bai karɓa Allah yana karɓa muna tare duk ibadar da duk sabon Allah da haka in dai abubuwa biyu da ka hada a karɓi tubarka na farko a jawo rayuwar ka mala'ikin mutuwa ya jawo rayuwar ta kawo nan ga makogaro ko da nan kasan makogaro ta kawo kacce ka tuba ana karɓa sai ta kawo nan ga makogaro dan ga makogaro ba sai tuwa ba to randa duk an ka jawo rayuwarka ta kawo nan ko ka ce ka tubo nan ka bakar ba karba na biyu kuma randa duk rana ta fito da yamma ta yi ko ka ce ka tuba an kulle kofar tuba Allah ya shirye da mu don haka duk abin da kun ka san muna yi wanda baya da kyau ƙarya da hasada da keta ga musulmi dan uwan ka kai har wanda ba musulmi ba wanda an kai da keta ta da jiyewa Allah ya wa wani wata ni'ima ni'imar nan ta addini ce ko ta duniya ka gure ana yi ko ba a yi wadanda wallahi duk ba ta biyo kure ba ne abinda ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba magana yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku bai zama mai imani sai ya so ma dan uwansa duk abinda yake so ma kansa na alkhairi don haka abin nan da dan uwanka ya samu wanda zaka gudewa ka ji ciyo da kai ka same shi zaka ji dadi ko ba zaka ji dadi ba to annabi yace imanin ka bazai cika ba zaka dan mai cikakki imani sai ya dan kaso ma dan uwanka da abin da yake so da alkhairi amma dan uwanka ya samu abu ka gure kaga wannan ba daidai bane ga sunan da rashin kunya rashin mutunci rashin imani ma duk ga sunan ba hannun makafi mun kai musulmi da addinin su na musulunci ya zo musu da kyawawan ɗabi'u sai sun ka bari sun ka siffanta da miyagun ɗabi'u su kuma kafin rai da babu wata ɗabi'a da addinin su ya karantar da su ita kwarai su koyo su da siffanta da ɗabi'u na musulunci a gaba hannun makafin da aka yi babu amana yau amana ta yi karanci saboda rashin amana daidai da agogon masallaci sai a yi mai bagula wai me hikima sa agogo masallaci cikin bugula saboda in ka bashi da wani na wucewa da shi ya sai suwa na kashe ta ya sha daga ya sha ta sai daga dama abinci ya sai da dama ta amma irin masu ɗauka kayan masallaci duk ɗan shaye-shaye ne mafi yawa duk takalmin da ka 2,500 ka bashi kowa masallaci ko da aka sallama ka iska mai an ɗauki jama'a masallaci babu aminci to idan aminci yake kuma mun yi makwabci na yana ba mu labari ya yi karatu Ingila ya ce Bature kamar ranar Juma'a in bai sun ya fito garka cikin wuken kowa yana da wani ɗan kwando na sakayyaki ƙofar gidansa ya ce kamar ran Juma'a da yamma misali in gobe asibe bai sun ya fito in yana da abin da ya kaso kamar yana da bukatar burodi na karin kumallo yana da bukatar jarida ta karatu yana da duk abin da ya kawo sai ya samu takarda sai ya rubuta burodi guda biyu naira 500 ko kaga naira 1000 kenan jaridar New Nigeria yana da bukatar guda yana da bukatar punch guda yana da bukatar gaskiya ta bi kobo guda ko waccan su nawa nawa take ko ba karatun jarida sai ya rubuta kuɗin kowacce karshe duk dai abin da yake bukata sai ya rubuta ya yi totalin sun kama 10,000 kaza da 100 kaza sai ya ɗauko takardar nan da ya rubuta da kuɗin nan 10,000 sai ya sa cikin kwandon nan kwandon ba marufi gare shi ba sai ya sa kawai kwandon kofar gida da sai ya shiga gobe in mai sai da burodi biyu sai ya dauki takaddar sai ga ana son burodi biyu sai ya dauki burodi biyu ya sa ya dauki naira ce 1000 ya wuce ba saurana yau ko cikin masallaci ka fa kudin ka aika san baka da su ko dawowa bidan su baka yi doka san baka da su wani albajiri suke albajiran nan masu bara isha mutane kai don Allah jama'a taimaka mai da abin da ya sai abinci taimaka mai da abin da ya sai abinci a shi wai nan cikin kunkuru ne a kojin 30,000 da wada kuɗi shikenan sai lalura ta kama shi saboda rashin rabo sai ya cire wando ne sai ya ajiye cikin masallaci ya ce yau lalura ko da wani ya tawo iskan mu wando ya taje wando ya ji nauyi ya sa hannu ya zare kuɗin sai ya fasa sallar tafiya ya ji mai wando ya gama lalura da ko da ya dauki rundo babu nauyi ya lalaba babu kuɗin nan sai ya haro Allah ya zo masallaci ya zanna da an ka taro wurin sallah ana sallama sallah mai ke jama'a don Allah wanda ya ga kuɗi na 37,000 ba kai da ɗa suka cewa ce makamar abin da kace abinci ba sai ce ai sattu an kai yome da can kawai wasu kaga cikin matsalaci an yi sata kaga to Allah ya shirya da mu babu aminci babu aminci musamman ga abin da ya shahi dukiya duk wanda ya shiga gaba gari kai shiga gaba sai ta yana dariya ya cuce ka wai zan kan sai cuta ba tunda zai biya ko ba zai biya ba sai biya indai ba ka yafe mishi ba to Allah ya shirya da mu sai a tahi tsaye kuma da addu'a Allah ka kyautata mana dabi'u akwai sauran lokaci ko to sai babi na gaba babi na uku cikin kitabul adab yace at-targhibu fil rifqi wal anati wal hilm babin mashiko babi ne mai kwadaitarwa dangane da abubuwa guda uku a targhibu fil rifqi kwadaitarwa dangane da yin sauki shine ar-rifqu sauki menene kishi ya sauki tsanani yawa ka zan mai sauki mai saukin hali mai saukin al'amari mai saukin mu'amala muna tare kada ka zan mai tsanani ga komai sai ka sa tsanani ka yi sauki ga duk mu'amala da kamar wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa in kasuwa addu'a yace rahimallahu ra'an sam'an idza ba'a wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qatada annabi yayi addu'a yace Allah shi wa mutun rahama wani irin mutun annabi yawa addu'a samun rahama yace mutun samhan idza ba'a mai sauki in ya sayar da haja da in zai sayar yana yin sauki bai can kaza mai riba shari'a ba ta iyakance abin da za a ci na riba amma dai an nemi shari'a ta nemi kawai yan uwan ka sauki to sai annabi ya ce Allah shi ya rahama ga duk mutumin da ya zama mai sauki in zai sayar da kayansa bai tsawwala ba mutane wa samhan idza ishtara hakan ga mai sauki in zai saya me a sauki wurin sayarwa mun san shi ko to menene sauki wurin sayi ya za a yi mai sayi ya sauki yanzu lalura ta kama ni wayan nan ina son ta amma kuma saboda lalura da yake ciki dole sai she ta zanyi ta yi lalura kaga sai ne iskan ma mai sayi da waya don Allah sun da kai a sayo yanga a bani kuɗi lalura ta kama ni miya al'ada yan kasuwa wayan nan in tana 10,000 bai jin ciwo sai ta 2,000 tun da ya san mace ciki haka suke ko ba haka suke ba don Allah wayar da ka 10,000 kimar ta ya kai 1,000 in ka sai ta 2,000 ka yi min sauki ba kai min sauki ba to ka gani shi a sauki wurin saya kamar yadda an ka ne mai sai suwa ya yi sauki shi ma mai saya an nemi in zai saya ya yi sauki da na kai ma wayar ga kadi ba yanzu irin ta nawa kuka sai shi ta kasuwa in Allah tana 10,000 to shikenan to zan baka 8,000 ko ma zan baka 9,000 kaga nawa ya ci naira 100,000 ne dalle hin goyawa ba ta ci yo in ji mata eh dalle hin naira 100,000 tunda ba wani wuri ka zo balle ka ce sai ka haita kuɗin mota kuɗin hotel kuɗin me har shagon ka an ka iskan ma an ka kai ma to ka ci naira 100,000 ina laifi ko ma 2,000 kaga ya sai ta 8,000 zai ya kashe ka 2,000 ai ya nuna harafi suka yi sai ta 2,000 ko 3,000 bayan ya san kimar tana 10,000 muna tare to shine annabi ya ce rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara Allah shi wa mutun rahama wanne mutun wanda yake mai sauki in zai sayar da kaya dai sannan mai sauki in zai saya ga wasu wa samhan idza qatada sannan mai sauki in zai nemi a biya shi kana biyar wani bashi abin yayi nauyi to in ka zo kakkace wallahi nan da nan baka daga sai ka biya da a ya gitta uzuri wallahi abin nan yayi nauyi don Allah yana so a ƙara mai ajali to zuwa yaushe dai bi da kanka zuwa yaushe kakkace ka kiya muna tare kaga ka ƙara mai ajali ai kai mai sauki ko ma kaga 10,000 ne kake biya tai sun yi nauyi to in Allah ya hore ma na yafe ma 5,000 ka biya 5,000 kaga duk dai sauki ne muna tare ko ma kai uwa uba shi abin ya gagare to na yafe ma duka zaka samu lada ko baka samu zaka samu lada to shi da yace a targibu fil rifqi ko dai tarwa ga yin sauki sauki ga komai in zaka magana da mutane kai magana da sauki kada ka tsananta in zaka mu'amala da mutane ku wuce irin mu'amala ce ta duniya ce ko ta addini kai mu'amala da abokan mu'amala kada sauki wal anati da natsuwa shine anat kun san natsuwa ko me kishiyar natsuwa da Hausa me kishiyar natsuwa eh gaggawa madalla gaggawa rashin yin abu da gaggawa at-ta'anni min Allahi wal ajlatu min ash-shaytan yin abu da natsuwa cikin natsuwa daga Allah ne gaggawa kuma daga shaytan ce muna tare anat shine kishiyar ajala gaggawa kishiyar gaggawa shine natsuwa babi mai kwadaitarwa dangane da yin sauki wal anati da yin abu cikin natsuwa inda aka magana kai magana cikin natsuwa tafiya kai tafiya cikin natsuwa kai tafiya irin ta mahaukata ga kada kuma wanda zai tashi sama ko go kana labbai labbai kuma wanda bai da lakka akai tafiya cikin natsuwa haka duk abin da zaka yi dai ya zan kai cikin natsuwa babu gaggawa muna tare wal hilmi da kuma hankuri to waɗannan abubuwa guda uku suwa abinda wannan babin zai karantar Allah shi mana jagora kaga duk dai halayen mutane dai da ake kokarin gyarawa ai ko wanda ya san yana tsanantawa ga al'amuran nai to tsanantawa ya saba mu sunnar manzo Allah abinda sunnar manzo Allah ta zo da shi shine yin sauki ga al'amuran duka zamu ji muhimmancin yin sauki eh mun yi cikin wannan babin da muka kare yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin sauki ga iyali muna tare to ba iyali ba sauran ƴan uwanka musulmi kai ba musulmi har wadanda ba musulmi duk shari'a ta nemi kai kawa kowa sauki to ina ga iyalinka matarka wanda ita a dauke da tsawayeniyar ka ta yema abinci ta kullum ma da yara ka kullum ma da bisashin ka kullum ma da dukiyar ka da sauransu duk inda ka zo an ka taddan ma da hankali kana shigowa za ka samu nutsuwa inda take ta natsar da kai kuma ci baka ba ta samu sauki gare ta muna tare to Allah ya shiryar da mu don haka sai an yi gyare gyare fa in mun gyara ɗabi'un wannan shi an mun yi karatu amma in mun ci gaba da yadda muke to komai ba mu karanta ba sai waɗanga hadisai da ayoyin da muka karantawa su zama hujja a kan mu ashe ba ku karanta an ce a yi nutsuwa ba ba ku karanta an ce a kyauta ma iyali ba ba ku karanta an ce a kyauta ma mutane ba to ya an kai ba kaga sai ayi wuta da mutu Allah ya kare mu daga wuta kamar yadda annabi ya ce alqur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani ko ya zama hujja gare ka ko ya zama hujja akan ka in ka ji dokar qur'ani kai ya aiki da ka ya zama hujja gare ka zuwa aljanna amma ka karanta qur'ani ka ji Allah ya ce kaza ya ce kaza kuma kai yi bai riskakiya sai ya zama hujja akan ka akai kauta to Allah ka tsare mu hadisin farko yace an Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله الله أكبر رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويؤدي على الرفق ما لا يؤدي على الأنف وما لا يؤدي على سواه hadisin mu na farko mai faɗaitarwa dangane da yin sauki ga al'amurra duka yace an karɓo shi daga nana Aisha yadda Allah ta tabbata gare ta Aisha ta ce manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna Allaha rafiqun lalle Allah mai sauki ne kaga ashe kenan daga cikin sunayen Allah akwai rafiqun in ka kira Allah ar-rafiq baka yi laifi ba annabi ya samu wannan suna inna Allaha rafiqun lalle Allah mai sauki ne yuhibbur rifqa kuma yana son sauki fil amri kulli cikin al'amari duka ne Allah shi ainihin kan subhanahu wataala mai sauki ne me yake shi sauki anani Allah bai tsanantawa ga bayan sa kenan muna tare bayan zaman sa mai sauki kuma Allah yana son sauki ga al'amura duka duk abin da an ka zo Allah yana son a sa sauki gare kada a sa tsanani kada ka tsananta ga kowane al'amari sai yace rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatil muslimin to kaga ɗan izala ya kamata a taro sai su ji waɗannan hadisai ko ina masu zahir nan masu tsanani wa fi riwayatil muslimin cikin wata riwaya wanda imam muslim yake banta da fitarwa yace inna Allah rafiqun amma duk wani mai tsanani karanta su a cici masu tsanani karanta su a cici karanta su belle ya buce su a shugabannin tsanani to yanzu dai ga hadisai Na gode ma Allah da muka kai ga wannan don haka gobe duk wanda ya koma tsanani ga addini babu ruwana da shi muna tare yace inna Allaha rafiqun lalle Allah wa fi riwayatil muslim cikin wata riwaya ta wanda muslim yake kanta da fitra wacce mutabakun Allah ya ce ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha rafiqun lalle Allah mai sauki ne yuhibbur rifqa kuma yana son sauki wa yudi alal rizqi kuma yana bada sakayya akan sauki ma la yudi alal unfi irin sakayyar da bai ba su akan tsanani al unfi ashidda kishi ya sauki Allah na son sauki kuma ko Allah mai sauki ne kuma yana son sauki sannan yana bada sakayya akan yin sauki irin sakayyar da bai ba su akan tsanani wa ma la yuti ala siwa kuma irin sakayyar da bai akan duk abin da ba sauƙin ba kaga to bayan mun ji wannan kaga duk ruwayoyin ta farko mun tafi gurin Allah ya ruwaya ta biyu ita ko musulmi ta kaga duk ruwayoyin sai tabbata kaga Allah mai sauki ne don haka sai mai koyi da shi shi wai halitta bayi amma ya mu sauki balle kai da kai da gashi guda na jikin dan adam baka iya yi kuma ka zo ka sananta mai don kana wato kai suwa dan wake a hotel kai a suwa addinin ba naka bane addini na Allah ne to Allah da adda addini yace ai sauki ka zo kana tsananta wa mutane in mutun da wa'azi kamar zai tashi sama muna tare don haka sai an yi gyara za a yi gyara ko za a yi ba sai an yi gyara to Allah ya ba mu iko mu gyara wa anha aida radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunzahu min shay'in illa shanahu rawahu muslim wa anha aida har yanzu dai daga ranar aisha ita ta ruwaito hadisin da su ko to shi ma ne yanzu ta ruwaito shi radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata gare ta annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana aisha ta karbo daga annabi tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi ya ce inna rifqa lalle sauki la yakunu fi shay'in bai kasancewa ga komai illa za da hufaci ya kawata abin kenan duk abin da an kasa sauki ga rai za ka ga saukin nan da an kasa ga abin nan ya zan kwalliya ga abin nan magana wagga in kana magana da sauki to maganan nan da saukin nan da kasa ga magana za ta samu magana shawa duk aikin da haka in kasa sauki duk abin da kasa sauki gare shi manzo Allah ya ce duk abin da an kasa sauki ba zai kasance cikin koyin faciya kawata abin wallahi yanzu ummi shay'in hakan ga ba za a cire sauki ga komai ba illa sha da faciya muna na abin duk abin da an ka cire sauki gare za ga abin da yayi muni muna tare sai ya ce rawahu muslim imam muslim ya rubuto shi shi ba kaga ingantacce ne ko to Allah ka sawaka mana al'amuran mu ka sanya mu zama sauki ga yan uwan mu hadisi na gaba yace wa an jarir ibn abdullahi al-bujali radiyallahu anhu manya kenan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna allaha azza wa jalla la yuti ala rifqi ma la yuti ala al-khurqi وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفقة ما من أهل بيت يهرمون الرفقة إلا هرموا رواه الطبراني ورواه التكاثر ورواه مسلم وأبو داود مختصرا من يهرم الرفقة يهرم الخير كله زاد أبو داود كله حديثي نقب الشيوك وأنكر قوشي لقونا صحابي بابا جرير بن عبد الله البشري wannan jarir yana daga cikin sahabban da sun ka musulunta daga baya baya daga baya ƙarai gab da rasuwar manzon Allah sun ka musulunta muna tare bayan ya musulunta sai manzon Allah yayi alƙawari da su yace to zan yi alƙawari ku zo ku yi mini mubaya'a akan me ba akan musulunci ba sun riga sun musulunta ku yi mini mubaya'a akan ba za ku roki kowa komi ba Jarir ibn Abdullah yana cikin wanda wa manzo Allah baya akan ba za su roki kowa komai ba to akan wannan alƙawari da yawa manzo Allah da zai manci bulalata ya hau abin hawa ne wani da Allah ne ko bulalan da roko ne ko ba roko bane ba zai cewa ka mi komai sai dai ya sauko ya saki bulalata ko ba hawa balle wasu mai da roko sana'a eh mutun ya zo bisa bashi amma wai roko ya zo don bi ba ka zai mashin da ka ce kai da dura ka cikin mutunci balle mai zuwa cikin mota amma kuma raraka ya zo yi kuma da mota kana da mota haka ra duk abin za a baka haram ne an ka baka ka je ka sai da motar nan kai da dura kai Allah ya kore ma kuma sayan wata amma duk wanda adda mota baya halatta gari shi ya roko muna tare to shi ne ya ce wa an jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu an karbo wannan hadisin daga jarir dan Abdullah ya ta Allah tabbata gare shi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تيوا النبي سيرا دعمين شاء الله سبت قريش يجي إن الله عز وجل للي الله ما يقول ما تبوايا لي أتي أنا الربك للي ينا بعد ساكيا أكن سوكي ما لا يؤدي على الخورك إذن ساكيا دبي باسوا أكن سنني الخورك كوكا تي سنني كوكا تي ووتا كوكا تي جاهل تي دو أنا فسر الخورك نسو Allah na bada sakayya saboda yin sauki irin sakayyar da bai ba su aka yi ayi tsanani ko an yi wani abu na jahilci ko wauta wa idza ahabba Allah abdan hakan ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa sadda duk Allah na son bawa a damar da sai Allah ya bashi sauki sai ya zama mutum mai saukin al'amari ma min ahli bait ba mutanen wani gida yuhrumun rifa da ake haramta ma sauki illa hurimu face an haramta musu dukkan alheri kenan duk mutum ko mutane ko mutanen wani gida ko su al'umma an ka hana musu sauki ga al'amuran su to an hana musu alheri dukkan ne ba wani alheri tare da su muna tare rawahu tabrani imamu tabrani ya ruwaito shi wa ruwatu zakatun marwayatansa amintattu ne haka yake wannan hadisi ne hasanul ligairi shi ma ya tabbata Allah ya kara manin sirri mun fahimci muhimmancin sauki to yanzu akwai mai komai yan tsanani kun banjin ne ya ji waɗannan hadisan a in kai haka nan ka zan danta waye ga manzo Allah wa rawahu muslimun wa abu dauda imamu muslim da abu dauda ma sun ruwaito shi muktasaran hadisi a takaice ga yadda sun ka zo ta su ruwaya sun ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuhrimu rifqa duk wanda an ka haramta ma sauki ga lamun ranai yuhrimu alkhair an haramta mai alkhairi kaga alheri kenan sauki alheri ne ka cukan gaba dayan sa to duk wanda an ka haramta ma sauki da ya zama mutum mai tsanani ga magana mai tsanani ga mu'amala mai tsanani ga kasuwanci mai tsanani ga hulɗa da iyali mai tsanani ga komai naka sai ka sa tsanani to annabi yace duk wanda an ka haramta ma sauki ga lamun ranai an haramta mai alkhairi zada abu dauda abu dauda yace kullahu yuhrimul khair kullahu an haramta mai alkhairi gaba daya dai don haka yana ga wani hannu kaga ya lalace wannan shi kuma imamu muslim da abu dauda na ruwaito shi ma sahihi sai na gaba yace wa an abi darda radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man udiya haddahu min arrifqi faqad udiya haddahu min alkhair ومن هرم حظه من الرفق فقد هرم حظه من الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح hadisi na gaba an karbo shi daga Abu Darda, jiya mun kai hadisin Abu Darda ko wanda mata ce ta karbo daga gare shi. An karbo wannan hadisin daga Abu Darda yadda Allah ta fata gare shi. Annin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale shi kuma Abu Darda ya karbo daga Annabi. Tsira da aminci Allah ta fata gare shi ya ce: "Man udiya haddahu min ar-rifq", duk wanda an ka ba rabon sa na sauki, "faqad udiya haddahu min al-khair", ik an bashi rabo ne na alheri. Kenan duk wanda Allah ya ba rabon yin sauki ga al'amura ne, to an bashi kaso mai yawa na alheri. "Wa man hurima haddahu min ar-rifq", duk wanda an ka haramta mai rabon sa na sauki, "faqad hurima haddahu min al-khair", ik an haramta mai rabon sa na alheri. Duk wanda an ka haramta mai sauki, to kuma an haramta mai alheri duka. Muna tare don haka daga zan mai sauki ga mu'amala, sauki ga kasuwanci, sauki ga abokan zama, sauki ga kowa, daga zan mai tsanani wanne da yafi ka zan mai sauki. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito shi wa kale ya ce hadisun hasanun sahihun, wannan hadisi ne mai kyau ingantacce. Sai na gaba ya ce wa an Abi Umama radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama: "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu ar-rifqa wa yardahu wa yu'inu alayhi ma la yu'inu 'ala al-unf." Rawahu Tabrani min riwayati Sarkat ibn Abdullah as-Samin wa baqiyat isnadihi thiqatun. Hadisin mu mai bi mana ƙarshe wa insha Allah an karɓo shi daga Abu Umama al-Bahili kenan ko radiyallahu anhu, yadda Allah ya tabbata ga Abu Umama, sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Umama ya ce Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce: "Inna Allah azza wa jalla", lalle Allah mai girma da bawaya, "yuhibbu ar-rifqa", yana son sauki, "wayar da hu", kuma yana yadda da sauki. Allah na son sauki kuma yana yadda da shi. "Wayu inu alai", kuma Allah na taimakawa akan ayi sauki. In kana da kudirin yin sauki, Allah zai taimake ka. Muna tare. "Ma la yu'inu 'ala al-unfi", irin taimakon da baya yi ga tsanani. In ka zama mai tsanani sai Allah ya kyale ka, sai ta tsanani sai kai tsananin ka, ba ruwan Allah da kai. Don haka yanzu da sauki da tsanani wafi kenan, sauki yafi. Rawahu Tabrani, Imam Tabrani ya rawaito shi min riwayati Sarkat ibn Abdullah as-Samin, ta daga riwaya Sadaqa dan Abdullah as-Samin wa baqiyatu isnadihi thiqatun, sauran isnadin amintattu ne. To me a hikimar ya kawo wannan? Saboda Sarkat ibn Abdullah akwai maganganu game da shi. To amma duk da haka dai, tunda wannan hadisi ya samu sheda, sai an kace sahihun ne ligayi. Muna tare. Allah ya kara ma Annabi tsira da aminci. Sai hadisin mu na ƙarshe wa insha Allah ta'ala, yace wa an Aishata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala laha: "Ya Aisha, irfuki, fa inna Allah idha arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rizqa." Rawahu Ahmad wal Bazzar min hadith Jabir wa rawatuhu marwatu sahih. Allahu akbar. Hadisin mu na ƙarshe wa insha Allah ta'ala mai bayani game da muhimmancin sauki, mutum ya zama mai sauki ga al'amuran sa duka. Eh, yace an karbo daga Aisha, ga al'amura duka komai ka tashi an so sauki. Dada, an zo neman diyarka aure, kai sauki. Aka ce sai an kawo lehe, sai an kawo kayan mun gani muna so, sai an kawo na uwaye, an kawo na kattan gari, an kawo nawa da nawa. Kaga ba kawai ba kawo surukin ka sauki ba. Yan an ka zo aure, mi shari'a ta sani game da aure. Sadaki kawai, in ban jin sadaki, duk wani abu da za a ba su a wannan iya kwati mata ne shafin kulli da guntun ta bariya. Muna tare. Sadaki kawai. Wa'atun nisaa sadaqatihinna nihla, ku ba mata sadakokin su kyauta. Ma'ana kamar yadda ka san ana yin kyauta cikin dadin rai, ba sai riya bace ba, to haka duk mutum da an ka dora ma aure da ita, wajibi ne ka bar sadakin ta kyauta cikin dadin rai, ba sai an ta kotu ko an yabu ci ba. Don haka sadaki kawai shari'a ta sani. Sauran abubuwa duk kuna sau don ku tsananta. Kaga tsanani ya shiga ga aure da ya zama musiba. Allah ya shirya su. Yace an karbo daga Aisha cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala laha, manzon Allah tsira da aminci tabbata ya ce mata, to tabbata gare shi ya ce mata: "Ya Aisha, ya ki Aisha, irfuki ki sauki ki zan mai sauki ga al'amuranki uba yayi sauki ga yayansa yayi sauki ga matansa yayi sauki ga duk wanda Allah ya sa kula wasu karkashi ne kanka tsananta musu kuskure guda mutun yayi da sai an yi mai kace kace in ka yi haka nan ka zan mai tsanani malami shi ma yayi sauki ga dalibai dai dada malamin boko ko malamin Allah da yake makarantar Allah ba abu gugoto da kaga ban da bulala eh kamar irin makarantar boko principal da sauran malamai takka zauna zani ɗayan mutane a ka dan mai sauki ga yan makaranta in ka dan mai sauki wani suna yan makaranta za su sama ta aljanna ma dalla ta ce wallahi malam ta aljanna ne sai ka ce an kai ka aljanna tun kana nan a sa ka cikin asharatul mubashshiruna kaga sai dai suna su ba tabbas bane kyakkyawa fata da suka ma Allah ya saka aljanna tun da kai mu sauki don haka duk wani malami ya zan mai sauki jama'a musamman ilimin boko me hikimar ilimin boko ilimi ne kawai don a samu sana'ar yi to me hannu tsanani ciki ka zo yara ka ba su test dukka kashe su kai jaraba dukka ka da yara ka zan mai tsanani yadda ka tsananta ma ɗaliban da haka nan Allah zai tsananta ma kai kuma haka za ka ƙare karantar su wannan kai ta tsela ko ta gwagware ba ka da ku lura duk malamai masu tsananta masu ƙoƙarin kada ɗalibai ku lura ku gani su yi shekara 40 university amma su yi komo ta ƙware ba su da Allah bai samu aibe su albarka muna tare wani har bugun gaba ka wallahi sai na rike ka sai na hana ma graduating kai ma sai Allah ya hana ma graduating don duk bukatar da za ka nema wurin Allah, Allah ba zai biya ma ba kai ku. Ina laifi ka taimaka ma ɗalibinka. Yaro kila ko da an ka yi tisirar nan lalura ta gita bai samu zuwa ba, ka zo ka yi booster sai iskan ma algar ta malar wallahi ta tsinin ko da an ka yi ba. Zai bi sutu shi kenan ka shirya yanzu a yi mata ka. Sai ka yi mai mizar karsawa. Ko kuma ka bashi assignment maimakon tisga assignment sai ka rubuto. In ya rubuto ya tsaya ba tsaya, ka ce shi ya san ka taimake shi. In shugaban ƙasa ya zan bai mantawa da alheri da sharri ba a manci ko guda sai dai a kyale amma ba a mantawa duk ɗalibin da ka cuta ma wallahi har ƙarshen rayuwa sai bai manci cutar nan da ka yi mishi sai dai a kyale ka saboda Allah hakan ga kuma duk ɗalibin da ka taimaka wallahi har ƙarshen rayuwa sai bai manci taimakon nan da ka yi mai in shugaban ƙasa ya zan ya gane ka sai ya zo ya gaishe ka kai wallahi ya taimake ni ya taimake ni na samu matsala ga kwaski ne amma dai haka ya zani dai na wuce ka gani sannan ɗalibin ga da karanta zuwa baka san gobe ya Allah zai yi da shi ba kila shi zai amsa ga tunan bu in ka ce baka mai ba sai ya jawo ka yaba minista ba minista ilimi to amma in ka cuta mai haka ƙara mai shekara biyu ka hada mai ga graduation ko ganin ka yana son yi ka gani to Allah shirye da mu don haka malaman makarantar din boko musamman jami'ar Danfodiyo ta yi suna ƙwarai Najeriya da tsanani kun san da haka na ko ba ku sani ba to ku ji tsoron Allah malaman university musamman jami'ar Danfodiyo ta yi tsanani ƙwarai malaman jami'ar Danfodiyo mu ne muku nasiha sunan ku ya kai ko ina game da tsananta ma ɗalibai ku ji tsoron Allah Allah da ya halicce mu mai sauki ne kuma yana son sauki don ku rinka sassafta ma ɗaliban malamai na ko ina jami'ar Danfodiyo State University Shehu Shagari College of Education School of Nursing Polytechnic da sauran makarantun ne daga har aka kawo ga secondary school har aka kawo ga primary kada kai sunan keta a ce ma dan wuta duk mai cutar da ɗalibai wani suna ɗan ɗalibai za su yi mai dan wuta aji kuma shaidar duniya antum shuhada'ul lahi fil ard shaidar nan da ɗaliban ga ita Allah zai aiki da ta jiya ka wuta ka cancanci wudu shiga wata tunda ba zo don haka ga komi Allah na son sauki ga komi ya ku musulmi shugabanni yau zan ma sauki ga talakawan su yanzu ku diba wahalhalun da aka tayi jama'a in ka zo asibiti asibiti ta shiga cinjim ba wani abu bane illa matsaloli sun wa mutane yawa eh rashin lafiya ko da karama ce ta zo ta iskan matsalar rayuwa babu abincin kwarai shi ke sai ka ta kwantar da mutum amma wallahi duk rashin lafiya ko mi girman ta zo ta iskan ma kana da wadata dole ta baka tsayi shi sa kan ga mu tsaye muka yi tabbu mu warke daga jiji ta hayyata eh muka zuwa asibiti yau ga asibiti dan ta cika canjin babu gado babu daki babu me duk ba wani abu ne illa matsala don haka shugabanni ku ji tsoron Allah ku tausaya ma al'umma yadda an ka gyara randa aba su ma mutane a dawo wadanda adda randa aba su ma a gyara suna da bukatar gyara ba randa aba sai za a gyara ba su ma mutane a gyara su a zanka sai shinkafa sai ga azumi ba ko yaushe a rinka abin da tunowa da talaka suna nan babban matsalar talakai wa abinci da ruwan sha kaga ni kuma yana cikin abin da aka yi campaign da shi ko haka ai kokari a tanadi ruwan sha jama'a wutar lantarki ga ta nan yanzu kwanakin ga ta ɗaya yadda ba ta ba ai mu dai nan gare mu kaga na campaign ne saboda tunun buga campaign din ne na farko ya ce in bai gyara wuta ba tino a farko ga tino ta biyu kar ku za kai kuma bidiyon suna nan ana ɗaukuwa to kaga dole yanzu ya tashi ko da gaskiya ko da ƙarya a gyara wutar to yanzu in bai gyara ta ba ko ba za ka yi to su ce ko ya gyara ta ba za ka yi ne ko to ni dai ba campaign din kawai wani ba ba ni ba kowa kai dukun ba su da kowa wanda ya ɗebo da zahi ya saba baki ne duk wanda ya shiga siyasa ya ce ya abi ta shi dai ni ga ta siyasa nan ku diba nan mutanen da ka tahowa ina da wani abin da ya wuce min karanta suwaga akwai kun ga huskar dan siyasa nan to ni da ni zo da gaskiya ba su karba ba su ka zuwa da shigantuka in taye su kayan su ba shigantuka ba ce to dan nayi kowa rashin zuciya duka taye su shigantuka dan haka yadda ba su labarin haka ba su sunna su kowa ya rike nashi da mu da su su gani nawa karewa to Allah ya shirya da mu yace wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la manzo Allah ya ce mata ya Aisha irfuki ki sauki ga me ki sauki ga dukkan lamuran ki har daga magana wata rana an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daki Aisha sai Yahudawa sun ka shigo sai sun kai mai sallama tarshin mutunci Assalamu alayka Assalamu ana al-mautu alayka ba assalamu ba Assalamu alayka ashe Aisha ta jiya sai ta amsa musu tace wa alaykum assalamu wa la'natullahi kuma mutuwa ta tabbata akan ku da tsinuwar Allah sai manzo Allah ya ce sha Aisha Allah na son sauki tace manzo Allah baka ji wanda sun kace ba yace na jiya amma ai da mai da musu nace wa alaykum kuma abin nan da kun ka roƙon mana kuma wa alaikum ya tabbata akan kaga dan manzo Allah ta yi sauki amma ita Aisha ka ta bude wuta manzo Allah ya ce ta yi sauki to ka diba suwa na manzo Allah ke neman Aisha ta wa sauki Yahudawa makiya Allah to yana ga yan uwanka musulmi ka zanna kana tsare da mutane don Allah ya baka dama ta kaucewa to Allah ya shirin da mu manzo Allah ya ce ya Aisha ya ki Aisha irfuki haka kun tuna kissa wani ba kawai wanda yazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta an kaji ba sai ya ji fitsari sai ya koma bangare guda da masallacin manzon Allah kun san masallacin manzon Allah babu shimfiɗa ko da ɗaya babu tsakkuwa ce don haka ya ce ku surwa guda cikin masallaci ba waje ba ya tsugunna fa ya suke zai kai manzon Allah ya kyale shi la tuzrimu alaihi bawl ko ku yanke mai bolli ne ku kyale shi ba kauyen ga yaji tsawar da an kai mai yaji umarni da annabi ya ce a kyale shi sai da ya kare da tsari ne annabi ya ce ku je ku ci guga da ruwa ku zuba bisa tsari muna tare sai ya kire shi taho ya zo ya ce wannan masallaci ne babu abin da yake wurin ciki ne illa sallah da sauran ambaton Allah muna tare yadda yake to ba kauye irin saukin da ya gama zuwa Allah ya bai wadancin sun yi mai tsanani shi ko sai ya addu'a yace Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ghayrana Allah kai min rahama da ni da Muhammad amma haka kuwa rahama in banji wadanda da yayin tsaki da kake musu rahama muna tare don ha ko ba daidai mutum yayi ba a bi hanya mai kyau ba cikin tsanani ba cikin cin mutunci da sauran abubuwa da tashin hankali ba baka iya shirin da kowa wanzo da addini ba annabi ba to ji abin da Allah ka ce ma annabi yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shirin da wanda kake so Allah ka shirin da wanda yake so to annabi ma an kace bai iya shirin da kowa balle kai asuwa muna tare to Allah ya shirin da mu manzon Allah yace ya Aisha irfuki yake Aisha ki sauki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira in allalle Allah in yana nufin alheri ga mutanen wani gida adkhala alaihim rizqa sai ya shigar da sauki gare su duk mutanen da Allah ke nufin alheri gare su sai ya su zama sauki ga al'amuran su saukin kai saukin mu'amala saukin hulda saukin komi inda duka ga tsanani to tsanani ya saba musulmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙo Allah ya shirye da mu sai yace rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wal bazzar da imam al bazzar min hadisi jabir da hadisin jabir warwatuhuma marwaitan su duka da shi imam ahmad da bazzar ruwatu sai duk marwaitun bukhari ne ma'ana wannan hadisin hadisi ne sahihun hadisi ne ingantacce kan tagariya muna roƙon Allah ka shirye da mu Allah ka sanya mu zama sauki ma sauka ma al'umma ka tsare mu daga tsanani da kuma tsananta mu mutane abinda da fadi dai da Allah shi ba mu lada da ni da ku da hunka saurara inda kuskure ya anku Allah shi ya fi mini shafi cikin zakatan ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.